زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau 23 ga watan Shawwal lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau 11 ne ga watan 4 lissafin miladiya shekara 2026 Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin masallacin Imam Malik dake unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da darasin da muka saba na mako ma yau saboda wani dalili ba littafin zamu yi ba muna karatu ne cikin littafin Muktasar Kitabul Kaba'ir na Imam Adh-Dhahabi zamu dan yi nasiha ne a takaice munasibar tun daga azumi bamu dawo karatun ba sai yau babu laifi mu dan yi bitar wani abu da ya shafi wato watan da ya gabata da aka yi course na imani imanin mutane suka karu idan ka kalli babban abin da darasin da azumi yake karantaswa shine a samu tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda kai imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wadanda suka gabace ku tabbas za ku samu tsoron Allah in kun yi azumi kamar yadda Allah da manzansa suka umarce ku saboda haka in ka kalli mutane dangane da ibada ta azumi ka iya kasa su kashi kamar haka kashi na farko su daman tun kafin azumi masu kokari ne wajen ayyukan alkhairi wajen ayyukan ibada so da azumi ma ya zo abin da suka dan kara akan ayyukan da suke bai da yawa wato sun kure maleji wajen ibadar su to da azumi ya fita ma sun yi maintaining wannan ibadar da suke akwai a cikin magabata wanda koda ya san cewa gobe zai mutu ba shi da abin da zai kara a ibadar da yake ya kura maleji abin da ya saba yi to babu wani abin da yafi wannan da zai yi to kun ga wannan su ne wanda suka tsere wa sa'annin su to sai ka kalla kai a wani aji kake kana wannan ajin ne ko ko aji na biyu kake aji na biyu su ne waɗanda su kafin Ramadana suna bautar su gwargwadon hali da Ramadana ya zo ma haka suke sai dai ba za ka rasa abin da ya dan karu kadan akai akai ba da Ramadana ya fita ma hakan suke to kaga su ma waɗannan yan aji na biyu su ma sun yi dace aji na uku wanda su ne abin tausayi abin aiwa jaje su kafin Ramadana su ba ruwan su ma da ibadar sai jifa tunda zaka samu akwai waɗanda idan Ramadana ya doso suna kida suna zaga gari a burane suna cewa za a daure oga wai shedan kenan za a daure shedanu da shedan saboda haka suna kida suna rawa suna zaga gari idan Ramadan ya zo fita suna kuma sake zaga gari suna kida suna lale maraba za a kwanto za a kwance oga wato za a kwance shedan za a samu damar sheki aya wasu gani suke Ramadan ya zama musu tarnaki ya zo ya hana su abubuwan da suke yi to yanzu kuma Ramadan zai tafi ko ya tafi so an sake musu mara za su yi abin da suka ga dama su sheki haya su to wannan ba su san ma abin da suka zo yi rayuwar duniya ba ba su san asalin abin da yasa aka halicce su ba Ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba face don su bauta mu to su ba su san ma meye bautar ba ba su san ya ake bautar ba alhali Ubangiji cewa ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bautar Ubangijinka har yaqini ya zo maka menene yaqini shine ita ce mutuwa mutuwa ita ce yaqini Ubangiji ta'ala bai sanya lokacin da za a daina bauta ba face mutuwa kawai sai in jini ya rabu wato rai ya fita a jikinka to shine kawai ba za ka bauta wa Allah ba nan kuma ka riga ka kare iya wa'adin da Allah ya dora maka shi yasa za ka samu akwai wani ladani da na sani a jami'ar Bayero ya tsofa lokacin ya tsofa yake ladanci tsofo to kuf sosai aka zo aka same shi aka ce to tunda ka tsofa a cikin ƴaƴanka ka kawo ɗaya mana yana yi sai ya fashe da kuka ya ce a yanzu kai ma mallan da kai za a haɗa baki a hana ni aikin alkhairi saboda haka dole aka bar shi ya ci gaba da wannan ladancin a haka a tsofar tasa sai da rai ya halinsa tukunna aka samu wani magajin sai ya ci gaba da yi to duk aikin alkhairi ba a so in ka fara shi wai ka katse shi jiya ake faɗa wazi wani daga cikin malama a Saudiya aka ce ya tsofa Abubakar Jabil Jazairi ya tsofa aka ce a cikin ƴaƴansa ya kawo wani wanda zai na karantaswa shi kuma ya huta yace a'a yace so yake ya karanta musu cewa al'ada ta gudana a cikin musnad ne na Imam Ahmad man asha ala shay'in mata alaihi wanda ya rayu akan wani abu to akan sa za a tayar da shi akan sa zai mutu kuma mata ala shay'in bu'itha alaihi wanda ya mutu akan wani abu kuma akan sa zai za a tayar da shi saboda haka idan ka mutu kana ayyukan alkhairi to a ayyukan alkhairi za a tayar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya fado akan dabba a filin Arfa dabbar ta taka wuyansa ta kashe ya mutu manzo Allah ya ce ku yi masa sallah da haramun nasa kar ku lullube kayansa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya za a tayar da shi gobe kiyama yana talbiya haka wani kuma ya samu kansa shi ba shi da harka sai bal aka ce wane zo a sama maka sana'a yace shi yana da sana'a me sana'ar kai yace bal zo ama aure yace shi ya aure wa ka aura yace ya aure bal sai annoba ta faru a garin su sai kawai kwatsam sai aka ji yana cewa a bashi lamba 8 duk wanda yake har karbal ya san lamba 8 ataka ne sune masu shan bal saboda haka midfielders ne yace a bashi namba 8 yace yanzu match din nan bashi za a tafi shi a bashi jersey namba 8 da jersey namba 8 ya mutu a bakin sa saboda bal ce a zuciyarsa haka wani za ka samu ko aiki aka masa wai wata da na sani dalibar mu ce ta Qur'ani amma ta operation an fito da ita abin da yake fitowa a bakinta cewa take cewa malam Nasiru zan ba da hadda sai ta fara hadda kawai farfado wanda ta yi da Qur'ani ta farfado saboda Qur'ani ne a ranta ta saka Qur'ani a cikin ranta to ta rayu cikin karatun Qur'ani so aka mata aiki ita kuma abin da yake ranta shine wannan ba da hadda haka za ka samu mutum abin da ya sa a ransa sai ga yana ta bibiyan sa saboda haka duk wanda ya rayu akan wani abu akan sa zai mutu in ka taso da addini to da ikon Allah haka za ka yi wata rana mun je wani wa'azi wani dattijo ana zaune a plastic ana ta wa'azi sai mutuwa ta zo ta dauke shi an gama wa'azi an tashi wajen karfe 1 dare ana babata shi ina shi kan ba zai tashi ba sai dai an tashe shi tashin kuma sai an tashi kowa sai gobe ya mutu ya rasu ya saba ya dora rayuwarsa akan wa'azi akan haka ya mutu haka wani wata tana neman gidan wanka sai yake cewa yake ce mata zo ga gidan wankan nan wai ashe shi ya rabauta da ita ne zai je alfasha da ita ya shiga da ita gidansa ita kuma ta matsu ne tana nema ta je ta biya bukatarta ta sauke larurin da yake jikinta sai kawai sai ta fahimce shi da ta fahimce shi Allah ya kawo mata basira sai ta ce to ai ta ga yunwa nake ji wannan al'amarin ina zai yi da yunwa me yake so sai ta faɗa sai ya fito ya tafi shago ya je ya siyo niki-niki leda guda biyu ya tafo yana zuwa ita kuma da ta ga ya fita daman ta biyo shi sai ta fita ta gudu kayanta da ya zo sai ya san gauce kawai yana ina wance ba ku ga wani ba ba ku ga mai neman kaza ba ko da ya zo mutuwa da wannan kalmomin ya mutu saboda alfasha ce a ransa ya saba da wannan haka ya zo ya mutu to haka za ka samu abinda ka rayu a kansa to a kansa kuma za ka mutu za ka samu malamai na Alkur'ani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an kama shi an daure shi an sanya shi cikin kurkuku nan ma dai aka sa shi kuma cikin rijiya yana tilawar Alkur'ani yayi tilawar Alkur'ani ya zo zagaye na 8 sai da ya zo karkashin wannan ayar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir yana karanta wannan ayar Allah ya zare ransa saboda ya rayu a hidima a Qur'ani saboda haka ya zo yana karanta Alkur'ani yana tilawa sai ga shi kuma an zare ransa Khalil Husari shi ma kowa ya sani number one ne wajen karatun Alkur'ani yana karatun Alkur'ani yana karanta irin wannan ayar da na karanta da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma Allah ya zare ransa za ka samu wani limami ne yana ba da sallar juma'a ya zo yana ashhadu allah ilaha illallah ya faɗi wannan hadisi man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah sai Allah ya dauko mala'ika ya aiko mala'ika ya zare ransa man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in bu'itha alaihi wanda ya rayu akan wani abu akan sa za a kashe shi idan rayuwarka soke-soke ne zage-zage ne da kuma daba mutane wuka to sai ka zo ka kana wannan sumbatin mutuwa ta dauke ka idan mutum dan dauke-dauke ne barawo ne to yana wannan halin sai ga an zo an dauke shi. Idan mutum dan tsafi ne, shi ya yarda da boka da bokanci, to yana cikin wannan harkar tasa sai a dauke shi. Saboda haka yi kokari ka dora rayuwarka akan addini, yi kokari ka dora rayuwarka akan yadda koda an zo mutuwa ta zo ta riske ka a wannan halin, ba ka da fargaba, ba ka da taraddadi. To idan ka dauki watan Ramadana ya koyar da ibadodi da dama, yanzu dauki misali sallah, ko mu fara da shi kansa azumin. Kafin sallah, azumi ibada ce wacce Allah ne kadai ya san waye mai yin azumi. Mutum zai iya zagawa ya dan yi kurbe ya goge bakinsa kamar yana yi, alhali kuma ba azumin yake ba, ya karya azumin, ko ba haka bane? To wannan ibada ta azumi sai ka samu wasu su ƴan arto arni daga Ramadan sai Ramadan, yan Ramadan ya wuce ba su ba wani yin azumi kuma har abada, sai kuma Ramadan ya zago, su dama alatila suke yi, ba su san bargon da ladan da sakamakon na azumi ba. Kofa guda aka ware a cikin aljanna, aka ce wannan kofar sunan tarayyan, ba mai shiga ta cikin ta sai masu yin azumi, wanda a cikin ɗabi'a su akwai yin azumi, to su ne za su shiga. Aljanna tana da kofofi guda takwas, kowa za a kira shi ta kofar da ya fifice, wani a kira shi ta kofar azumi, wani a kira shi ta kofar jihadi, wani a kira shi ta kofar ciyarwa, wani a kira shi ta kofar azumi tahajjudi sallah, wani a kira shi ta kofar zumunci, wani a kira shi ta kofar kaza, kowa akwai wanda za, kowa akwai ibadar da yafi dagewa a kanta. To ta nan za a kikkira ko mutane, to masu yin azumi da suka hada ta na farilla da nafila za a kira su ta kofar Rayyan, wanda har wata rana Sayyidina Abubakar yake cewa shin zai yi a kira a samu mutum ɗaya da za a kira shi ta duk kofofin? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh, kai ma kana cikin su. Sayyidina Abubakar yana cikin wanda za a kira shi ta duk kofofin. Amma akwai abin da ake faɗa proving, an yi proving ɗin abin a lissafi, amma ana cewa probe. To wannan sai manzon Allah ya probing wa sahabbai da sauran mutanen duniya, wata rana suna zazzaune sai ya ce man asbaha minkum al-yawma sa'im, yau waye gari yana azumi, ko waye shiru? Abubakar ya ce ana. Faman at'ama minkum al-yawma miskina, yau kuma waye ciyar da miskini? Kowa ya shiru? Abubakar ya ce ana. Faman atba'a minkum al-yawma janazatan, yau kuma waye ya bi janaza? Kowa ya shiru? Abubakar ya ce ana. Faman ada minkum al-yawma mariban, yau waye ya je gaida maras lafiya? Kowa ya shiru? Abubakar ya ce ana. Manzo Allah ya ce ba wanda zai hada wannan ɗabi'a guda hudu a lokaci daya face dan aljanna ne. Kun ga duk da ciyarwa da kokarin ibada da kaza da kaza da kula da maslahar al'umma, duka Sayyidina Abubakar yana yi. To ɗabi'u ne da ake so ka ringa yin su yau da gobe, ba yankewa sai ranar da mutuwa ta zo maka ta hana ka. Saboda haka alal aqalla, akwai wani tsuntsu da ake ce masa ragon maza ko? To ko wannan din ma ka kasance shine murago a cikin musulmi mai yin ibada ta azumi, shine wanda zai iya yin baya uku a kowane wata. In ka ga dama goman farko kai daya, goma na biyu kai daya, goma na uku kai daya. Kwana 30 kai azumi uku, ladanka kamar kai azumi 30 ne, kowane ɗaya za a ninka masa goma. To a kai kasala, yi kokari duk wata kai azumi kwaya uku. Wanda yake yin azumi kwaya uku a kowane wata kamar yana azumi ne duk rayuwarsa. To kar ka sake aƙalla ba kayin wannan, in za ka ƙara da irin su yawm tasu'a da ashura'a, tara ga wata da goma ga wata na Muharram. In za ka ƙara da yawm arfa, ga kuma sitta shawwal, ƙwaya shidan nan na wannan wata. Yanzu yau saura kwana bakwai ko shida watan ya ƙare. Kaga in baka yi ba, kwata-kwata baka yi ba, in ka yi su a jere, shi kenan ka samu. In ka fara yau, to kaga sai ka yi su a jere sai ka samu, in kuma nawa ne suka rage ma sai ka yi ƙoƙari ka ƙarasa. To mafi ƙaranci, saboda in ka yi wannan sitta shawwal ɗin, ka haɗa da na Ramadana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce falalarka kamar ka yi shekara guda kana azumi ne. Ga kuma azumin da ya fi kowanne falala shi ne azumin Annabi Dawuda, yau ka yi gobe ka sha. To kar ka sake, ka kasance wato kullum kai cika uwar hanjinka kake, kullum cika cikinka kake, ba ka da lokacin da kake ba da hutu a ainihin abubuwan cikinka wanda za su na ɗan hutawa. Ibada ta azumin nan tana ƙara lafiya, tana ƙara lafiya a gangar jiki, ga ƙara kusanta da Ubangijinka. Saboda kar kai wasa azumin da ka koya, ka ce kai ɗan artu'ar ne daga Ramadan sai Ramadan, ka yi hasara. Azumi ƙwaya ɗaya in ka yi, za a nisantar da fuskarka daga wuta tsawon tafiyar shekara 500. Yanzu a sallolin nan, alal aƙalla karka ce kai kullum daga kayan farilla sai ka kaɗa rigarka da iska ka fita ka bar masallaci. Akwai abin da ake cewa sunnan rawatib, ka dage su ma ka ringa yin su. Sunnoni ne wanda aka jerantattu wanda suke haɗe da salloli na farilla. Na farko akwai raka'atayil fajri, manzo Allah ya ce man salla fi yawmin wa laylatin 12 raka'atan bana Allahu lahu baitan fil janna, wanda ya yi sallah raka'a 12 a cikin dare ne an gina masa gida a cikin gidan aljanna. Raka'atayil fajri, sannan raka'a 4 kafin sallah azhar, 2 bayan sallah azhar, 2 bayan magariba, 2 bayan isha, wannan su ne raka'a 12 wanda suke haɗe da sallah farilloli. In za ka ƙara, ka iya ƙarawa da sallar walaha, salatul awwabina, sallar masu komawa zuwa ga Ubangiji, wannan tana da falala. Sannan ga kuma raka'a 4 da manzo Allah ya ce rahimallahu mri'an salla 4 qabla al-asri, Allah ya jikan ya rahama a mutumin da ya sallaci raka'a 4 kafin sallar la'asar. Ga kuma shafa'i da wutri, wutri ita ce nafilar da ta kowace ƙarfi. Yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daina yin wutri ko a halin zaman gida ko a halin tafiya, sauran nafilfilu yana ajiye su, amma wutri baya daina su. Ga ita kanta raka'atul fajr, manzo Allah ya ce khairun minad dunya wa ma fiha, tafi duniya da abin da ke cikinta. Na sha faɗa da yawa sai kaga wai kullun su sai an yi sallar asuba suke tashi suke yin shafa'i suke raka'atul fajr, wannan akwai sakaci a ciki, akwai rashin muhimmancinta lokaci. Kullun a ka sanja mata lokaci, in dai kullun sai an yi sallar asuba ka tashi kai, gaskiya ka sanja mata lokaci, baka dauke ta da muhimmanci ba. Ka kalla mana 200 ne ake rabawa tun daga ƙarshen garin nan, tun daga wasu ƙauyukan ma wasu za su sai sun samu sallar asuba a yadda ake raba 200. Saboda sun san in sun je za a raba wani abu, to an ce maka wannan raka'atul fajrin tafi duniya da abin da ke cikinta, amma wai ba sa yi kullun sai an idar da sallar asuba sai su tashi su ce wai ai suna da dama. An yadda kana da dama, amma dai kana da sakaci kwarai da gaske. Muna ji maka tsoro, ka sanja mata lokaci kuma za ka iya rasa ladanta gaba daya. Amma idan nadir ne, jifa-jifa ne kake samun wannan, to wannan kana da excuse. Amma kullun sai an yi sallar asuba ka tashi ka yi, ba ka da hanzari. Ka gyara wanda yake yin irin wannan ɗabi'ar ya gyara. Idan mutum tafiya zai, za ga ranar ba zai makara ba, zai tashi raka'atul fajrin sa akan ka a lokaci, sannan ya fito sallar asuba. Amma kullun an baka dama wai tunda akwai damar in bayan kai sallah kai to amalikiya ma cewa suka yi ba a yi sai in rana ta fito tukunna ake rama ta. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. To sannan akwai sadakoki da aka ta yi sadaka kenan wato na alheri ai ta sadaka to kai ma yi kokari kaga cewa wannan sadaka da ake yawan yi din nan karka ce kai daga Ramadan sai Ramadan sadaka duk lokacin da ka samu fa'ida kai dan kasuwa ne to ka ringa yin abin da yake ka dan samu wata fa'ida to sai kai sadaka kana da ƴan uwa kana da abokanai kana da makwabta kana da talakawa a kewaye da kai to wannan ɗabi'a ta tausayi ta jin kai ta taimakon juna ɗabi'a ce da ake so ba iya sai Ramadan ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas shine yafi kowa kyauta yafi kowa kyauta kamar sakakkiyar iska idan Ramadan ya zo sai ya ƙara kyautan in Ramadan in goman ƙarshe ya shigo sai ya ƙara ninninkawa ma kuma ya wuce ya ƙara ninninkawa ya zage dantse. Allah madaukakin sarki ya datar da mu saboda haka karka sake ga kuma addu'o'i karka sake baka yin addu'a kar wani abu ya faru ka ce wai kai wajen mallam zaka je amma istihara ce istihara kuma in ka je a karanta maka wanda yake su da yawa ba su yadda da Allah ba ba su yadda in mutun yi addu'a ana karba ba wai sai wani malami ne in yi addu'a za a karba sai su yi kuɗi makude su kai masa an taba yin wani ne gaya min da bakin sa yake ce min wani irin wanda suka yadda da addu'an nan na wajen bokaye yaje shi yace sai mallam yace masa to za a yanka rago sai yace to shikenan tunda za a yanka rago shi alhaji sai ya yanka ragon a gidansa an ce za a yi sadaka da cinya sai ya kawo cinya a mala sai yace akramakallahu ga ragon an yanka ga sadakar cinya shi wannan malamin ya kalle shi sai ya shiga gida sai ya dauko ta katuwar laya sai ya ce lokacin da zaka yanka ragon ka sa wannan a bakin ragon yace kaje ka kawo rago nace jikin sa yana bari ya tafi ya je sake kawo katar rago ya biyo mallam to addu'a ka koyi addu'a a cikin Ramadana addu'a kai ma in ka bi ka'idodin addu'a kai shikenan in kana da mahaifiyarka ko mahaifinka kana kyautata musu shikenan zaka tsallake in suka maka addu'a yafi duk wani addu'a da wani malami zai maka a duniya addu'ar mahaifa kai ma yaron kana son albarka ka kyautata mahaifinka ka nemi addu'a a wajen su yafi duk wani wanda zai maka addu'a ka je ka bashi kudin ka ka tsaya ka dogara ga Allah ka yadda Allah madaukakin sarki shike bayarwa shike hanawa masu neman mulki sai ga wai su ba su yadda Allah ke bada mulki ba Allah ne yace kulillahumma malikal mulk ba su yadda ba wai sai sun je wajen wani kazami kato ya yi kazanta ya hada ya shirya musu wasu abubuwa ɗan dabaru ya ci kudin su miliyoyi sannan wai su ne suka yadda za su samu mulki haka suke har masu mulkin mu na siyasa so ma sai zo state duk wanda kaga ya hau kujeran nan to sai da yazo wajen mu sai din banza Allah ke bada mulki ba ruwanka da waɗannan kazaman ka tsaya ka dogara ga Allah in Allah ya baka turan gini ranza ne kai dai ka kyautata wa al'umma kai abin da mutane za su yi ka. Allah madaukakin sarki ya datar da mu a ƙarshe ina mana addu'a shugabanni Allah ya zabar mana shugabanni daga sama har ƙasa mutanen kirki ina kiran al'umma da cewa yanzu lokaci yayi a daina siyasar kuɗi a dawo a tsaya a ga cancanta waye ya cancanta waye yake wa al'umma shi wannan in mun zabe shi muna ga zai rike amana ko dai wakiltar kansa kawai zai yi wani in an zabe shi wakiltar kansa kawai da aljifinsa yake yi wani kuma in an zabe shi zai yi wakilci na gaskiya zai duba zai kalle ku ya muku abin da ya dace, abin da kuka tura shi ya muku zai ringa yi. Wani kuma ba ruwansa, shi kawai in an bashi kuɗin sa ya dafe shi kenan, kowa ma ya san yadda zai ya kama gabansa. Ko ba haka bane? Saboda haka ya kamata ku tsaya ku daina siyasar taliya ɗaya shinkafa da kati na 200 ko kuma naira 500. Ku tsaya ku nutsu ku san wane ne wanda in kuka bashi ƙuri'arsa wato zai muku abin da ya dace. Amma kun yadda a baku kuɗi a shekara 8 ana turbuɗa hancinku, ana muku tsada, ba ku da ba abin, ba kwa cikin shedul, ba abin da za a yi muku. To ku tsaya ku yi wa kanku faɗa, kowa ya tsaya ya ga wa ya kamata in zaɓa. Yawa, ba sai an ce maka ka zaɓi wane ka zaɓi wane ba, kai ne za ka tsaya ka yi wa kanka alƙalanci. Kaga wancan da na zaɓe shi to yanzu me ya min, yanzu kuma me nake tsammani zai min? Muna roƙon Allah maɗaukin sarki tun daga kan shugaban ƙasa har kansila, Allah ya zaɓar mana shugabanni na ƙware. Allah maɗaukin sarki ya kawo mana zaman lafiya, ya ƙara mana zaman lafiya a cikin jiharmu da ƙasarmu da arewacin Najeriya gaba ɗaya. Ya Allah maɗaukin sarki ya sa duk wanda nufinsa dangane da mulkin ƙasar nan, nufinsa ya ceci al'umma ne, ya kawo haɗin kai, ya kawo zaman lafiya, Allah ka bashi. Duk wanda nufinsa ya wargaza al'ummar ƙasar ne, ya cutar da su, ya zalunce su, ya yi ɓangaranci, Allah ka hana shi. Duk wanda nufinsa a cikin jiha ya kawo ci gaba ne, ya kawo alheri, kuma alheri ne a zuciyarsa, Allah ka bashi. Duk wanda nufinsa ya yi zalunci ne, ya yi ɓangaranci, ya Allah ka hana shi. Ko da ciyaman ne na lokal na ƙaramar hukuma ko kansila, duk wanda nufinsa alkhairi ne ga al'ummarsa, wakilci na gaskiya, Allah ka bashi. Wanda aka san haka ne, ya Allah ka jarrabe shi, kar ka bashi. La ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa antal mannanul badi'as samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram. Ya man laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. A ƙarshe zamu addu'a ga wanda yake daukan nauyin wannan karatu, Allah ya biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi. Ya Allah ya taranya mu cikin aljanna gabaki daya, ya yaye musu dukkan damuwoyinsu da duk abin da suke ainihin ya tsole musu gaba. Ya Allah ka sa su ƙarfinsa, duk abin da suke nema na alkhairi, Allah ka ba su. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيد هذا أبو قريدة مالا عبد الله أتقوى أربي بوما أقيد أنسى أعرم عبد المؤمن.